إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فللاستغفار شروط لا بد من توفرها حتى تتحقق المغفرة. ومن هذه الشروط أولا إخلاص القلب لله وحضوره مع الكلمات، فإن الإخلاص أساس قبول كل الطاعات. فلا بد للقلب من إخلاص التوجه إلى الله مع إظهار التذلل والمسكنة والحضور الكامل مع الكلمات التي يتلوها اللسان. إذن فلا بد من أن تكون هذه الكلمات مترجمة عما في القلب والضمير من يقين وإقبال وخشوع. عباد الله، ثانيا عدم الإصرار على الذنوب. ولا بد للمستغفر من الإقلاع عن الذنوب المتلبس بها. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: الاستغفار بلا إقلاع توبة الكاذبين. ثالثا عباد الله، التصديق بالجنان واليقين بالثواب والإقبال على فعل الحسنات والطاعات. قال تعالى: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ومنها أيضا آداب الاستغفار. أولا الطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر له. ثم تلا قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اختيار أفضل الأوقات ويختار الوقت المناسب لحضور القلب وخشوعه، وأفضل هذه الأوقات هو وقت السحر. ولقد مدح الله المستغفرين بالأسحار، فقال تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. سادسا الإكثار عن الاستغفار. الإكثار من الاستغفار يدلنا على هذه كثرة الآيات القرآنية التي ذكرت صيغ الاستغفار فيها، والأحاديث النبوية التي تحث على الاستغفار وتمدح المستغفرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Dukkan yabo da godiya da dindina da kirari sun tabbata ga Allah. Muna godewa Allah, muna neman gudunmawarsa da agajinsa da taimakonsa. Muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu. Wanda Allah ya shirye shi ne cikakken shiryayye. Allah ka shirye mu duniya da lahira, wanda kuma ya ɓata ba mai shiryar da shi. kira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto haske da fitila ga wannan al'umma. Allah ka kara wannan manzo daraja da kima da martaba, ka hada mu da shi a jannatul firdausi tare da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka ya buyan uwa musulmi, wannan ita ce hudubar mu ta hudu daga cikin sirrin hudubobin da muka yi musu take da ilalul dhunubi wa fawaidul istighfar, illolin zunubai da kuma fa'idar da ke cikin wato istighfari ga Allah subhanahu wa ta'ala. A hudubobi guda uku da suka gabata mun yi bayani akan matsalolin zunubai da muke aikatawa. Ita ce hudubar farko da muka yi, muka yi bayani akan bala'o'in da al'umma ta fada na sako wanda Allah ne kadai ya san adadinsu da yawansu da kuma nau'ukansu. Kuma muka tabbatar da cewa daga cikin hanyoyin da mutane za su kubuta daga duk wata bala'i shi ne barin sabon Allah. Wannan ya zama dole ka ainihin wato barki ka haƙura ka saba wa Allah in kana so ka zauna lafiya. Malamin infiradi ko me bakan jami'a yana cewa aiki na sako ba tilas bane, haƙuri ake yi a zauna lafiya. Wato ba dole ne sai ka saba wa Allah ba, haƙura ya kamata kai ke ka zauna lafiya da Ubangiji. A hutuba ta biyu mun yi magana akan ayoyin da suka yi magana akan istighfari da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma alheran da ke ciki. Hutubar mu ta uku ita ce wacce muka yi magana akan fa'idoji da alkhairai na istighfari ga musulmi. Me zai samu in yana istighfari? Menene Allah zai masa magani idan yana istighfari, idan yana tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala? Yau hudubar mu ta hudu shine akwai wasu ladubba da kuma sharuɗa na istighfari. In kana so Allah idan kai ya karba, to sai ka yi kokari kiyaye waɗannan ladubba. Aƙalla ladubba ne da sharuɗa guda shida da kuma ƙarin bayani a kansu, suna da yawa amma waɗannan su ne mafiya muhimmanci daga cikinsu. Malamai suka ce ita istighfari tana da sharuɗa, dole ne mutum ya cika su idan yana so istighfarin sai ya samu karɓuwa a wurin Allah. Abu na farko daga cikin waɗannan sharuɗa ɗin shine ikhlasul qalbi lillah, wato dole zuciyar mutum ta zamto saboda Allah ne kuma ya tsarkake ta ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tare da halarto da kalmomin da za su burge Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin zuciyarsa da kuma kan harshensa. Malamai suka ce domin ita ikhlasi wato asasi ne da tushe na karɓan aiki ga baki ɗaya, don haka ba makawa ga zuciya, dole sai ta zama a kan wannan tsari a kuma kan wannan yanayi, tare da maida al'amari ga Allah da kuma nuna talautuwa da ƙanƙan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma halarto da zuciya da jiki gaba ɗaya cikakken halartowa tare da abin da harshe ke karantawa da kuma zuciya take zanawa. Don haka dole ne waɗannan kuma kalmomi da bawa zai dinga faɗa na neman gafara Ubangiji da yardarsa, to su zamanto wato suna fassara abin da ke zuciyarsa ne. Kar ya zamanto zuciyar abin da take riyawa daban, abin da ta kulle a cikinta daban, sa'annan kuma abin da harshen ke ambatawa daban. Idan kai kana ganin kawo Allah wayo, to shi ya alamu kha'inatal a'yun ne wa ma tukhfi sudur, Allah ya san abin da idanu suka ha'inta suka tauye da kuma abin da kiraza suka killace. Don haka labudde ya zamanto abin da ke kan harshenka ya yi daidai da abin da ke zuciyarka. Abu na biyu suka ce idan ikhlasi ya samu, wanda shi ne tushe babba na idan kai nemi gafara Allah, kai istighfari Allah ya karɓa, suka ce to shi ne kuma mutum ya bar zartewa da dogewa kan sako. Malamai sun tabbatar da cewa idan mutum ya ci gaba da aikata sako kuma yana istighfari, to ya karya ɗaya daga cikin shurut na al-istighfar. Ba lalle bane Allah ya karɓi istighfarinsa, saboda wannan kamar wasa ne da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya faɗa mana a cikin suratu Ali Imran ita walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum mutanen arziki bayin Allah sune wanda idan suka aikata alfasha ko suka zalunci kawunan su zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim sai su tuna Allah kuma su nemi gafarar zanuban su wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wanda ke gafarta zanubai kuma dama in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah yace ba sa tazarci akan ayyukan su na sako alhalin sun san ba daidai bane suka yi kokarin tare da kuma dakatar da duk wani aikin zanubi da suke yi saboda kada Allah ya ki karban wancan tuba da istighfari da suke yi suratu ali imran ayat 135 Fudail bin Iyab wanda daga cikin manya-manyan magabata wanda malamai suna buga misali da hujja da shi a cikin mutane masu tsoron Allah da takawa da kuma ainihin wato kankan da kai da karyewar zuciya ga Ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa mana kamar yadda yazo a cikin Fathul Bari da kuma Majmu'ul Fatawa ta al-Imam Ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya masa rahama Fudail bin Iyab yake cewa al-istighfaru bila iqla'in tawbatul kadhibina wato mutum ya dinga istighfari ba tare da ya gatse zanubai ya bar aikin sako ba wannan tubar makayyata kenan tubar muzuru jama'a shine mutum ya dinga wato ainihin wato yin aikin sako da ayyukan zanubai sannan kuma ya kware yana istighfari Fudail bin Iyab yace wannan tawbatul kadhibina kenan tuban makayyata wanda ba su gaskata Allah ba ba su gaskata da ainihin wato al'amarin Ubangiji ba Abu na uku daga cikin sharuɗan da ake so mutum ya kula da su idan yana so Allah ya karbi istighfari shi shine at-tasdiqu bil jinani wal yaqinu bis thawabi wal iqbal ala fi'l al hasanat wa ta'at wato mutum ya gaskata a cikin zuciyarsa sannan ya yarda Allah zai ba shi lada sannan ya dumfara ayyukan alkhairi da ayyukan da'a ya kama su wurjanjan afjajar yaga cewa babu dare babu rana yana biyayya ga ubangiji yana kuma kaucewa ayyukan sa Allah ya faɗa mana wannan a cikin suratul naml a cikin aya ta 11 ko kuma mace tun daga aya ta 12 a annabi Musa lokacin da ya gana da ubangiji Allah ya ce wa alqi asaka falam maraaha tahtazzu ka annaha jannun wallahu mudbiran walam yu'aqqi ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursaluna Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa jefar da sandanka falamma da ya jefar falamma ra'aha ta hatazzu lokacin da ya ganta tana fasa kai ai ta taharraku bi sur'a tana kaiwa da komowa cikin gaggawa ka annaha jannun kai ka ce wani maciji ne wallahi mudbira annabi Musa sai juya a guje wannan wanda wannan shine al-khawfu at-tabi'i wanda kowa yana da shi idan muka ji ƙara yanzu duk kowa zai razana wannan ba yana nuna ba mu da tsoron Allah bane a'a wannan tsoro ne na dabi'a wanda kowa yana da hito wannan tsoron da annabi Musa ya ji ba tsoro ne na abin nan ba tsoro ne na dabi'a ya firgita ya razana ya fita da gudu Allah da kansa ya ce wa lam yu'aqqib annabi Musa ko waiwaye bai yi ba ko kuma wa lam yu'aqqib ai wa lam yarzi ala aqibaihi bai dawo akan dugadugansa ba ko kuma ka fassara wa lam yaltafit bai juyo ba ma bai waiwayo ba gudu kawai yake yace kafa mai na tube ban baki ba sai Allah madaukakin sarki yace ya Musa lata ya kai Musa karka tsorata inni la yakhafu ladayyal mursaluna domin ni Allah manzanni ba sa tsorata a gaba na dan haka ka dawo shine da yazo ya kama ta yace firke ta ya rike ta sai ta zama ainihin wato sanda sannan Allah ya bashi ayoyi zuwa ga Fir'auna ya je karanta masa kamar yadda ayoyin suka zo a cikin surori to a gaban ayar sai Allah ya ce illa man zalama sai fa wanda yayi zalunci daga cikin mutane ko bayin Allah thumma baddala husnan sannan daga baya canja wannan zaluncin da abu mai kyau ba'ada su'in bayan yayi mummuna fa inni ghafurur rahim Allah ya ce ni mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai dan haka zan gafarta masa idan ya ainihin wato wannan to wannan malamai suka ce yana daga cikin abin da ya kamata kai musulmi ka lura da shi lalle Allah madaukakin sarki zai ainihin wato karbe ka ne a matsayin mai tuba yayin da ka zamanto mai gaskata Allah mai dumfarar ayyukansu alheri mai kuma yaqini akan cewa lalle Allah madaukakin sarki zai baka lada akan wannan abin da kake daga cikin waɗannan al'amura da za su sa mutum yayi istighfari Allah ya karba shine akwai adab akwai wasu ladubba da sai ka kiyaye su na istighfari dan baka kula da wannan ladubban ba to har yanzu dai tana kasa tana dabo zai yi wahala kai tuba ga Allah ta hanyar istighfari Allah ya karba dan kada mutane su ji an ce ai ta istighfari ai ta istighfari mutum kuma ya koma yadda ya ga dama haka zai wallahi in kai yadda ka ga dama ba za ka ga abin da baka yi tsammani ba Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana sharadi ko kuma mutaladabi na farko ka zama kana cikin sarki in zaka zauna kai addu'o'inka na istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi ne zaka yi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ko wani nau'i daga cikin nau'ukan istighfar ko siga daga cikin sigogin istighfari to ka zama to kana cikin sarki malamai suka ce akalla idan ma ba alwala ba to ya zama to dai lalle kana da sarkin da zaka iya ambaton Allah baka cikin najasa amma in so samu ne wannan sarkin ana so ya zama to alwala akalla kai sarki kai alwala sannan kai ta istighfari annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana cikin hadisi ingantacce yace ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatahhar babu wani mutum da zai aikata wani zunubi sannan ya tahi yayi sarki ma'ana ko yayi alwala ko kuma yayi sarki ko kuma ya hada hadda alwala fayuhsinu tuhura annabi yace kyautata sarkin sai kyautata wannan sarki nasa thumma yastaghfiru Allah sannan ya koma yana neman gafara Allah azza wa jalla Allah mai sarki da daukaka mai girma da daukaka illa ghafara lahu sai Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kuma talaqau da ta'ala da annabi ya far gama wannan magana sai karanta wacce aya da muka karanta dazu a aya ta 135 cikin suratu ali imran wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum har zuwa ainihin wato karshen ayoyin karanta imam tirmidhi da kuma a cikin jami'in al-imam tirmidhi karanta imam abu dawud al-imam ibnu majah da ahmad da ibnu hibban duka sun rawaito wannan hadisi dan haka ne daga cikin ladabi da ake so ko kuma ainihin wato ladabi da ake so mutun ya dabi'antu da shi shine tsarkakar jiki da zuciya yayin da mutun yake so zai gabatar da nau'i na istighfari dan neman yardar Allah abu na biyu daga cikin ladubba shine ikhtiyaru afdalul awqat wato zaben lokacin da yafi kowanne falala tare da cewa kowanne lokaci lokacin istighfari kana kan hanya kana tafiya kana noma kana kiwo kana gona kana shago kana office kana gurin aiki kana cikin mota kana kan acaba duk inda kake ka samu ta siga ta istighfari kana yi wannan babu laifi amma suka ce tare da haka ana buƙatar mutum ya keɓance wani lokaci na musamman kuma wanda yake mafi falala daga cikin lokuta ya ta istighfari wannan zai sa Allah ya karɓi tubansa wannan yana daga cikin ladabi a daga cikin lokutan da malamai suka fi ba su muhimmanci shine lokuta na ainihin wato a as-sahar wato lokaci na abinda Bahaushe yake cewa lokacin suhur wato lokacin as-sahar ƙarshen dare kafin fuduwar al-fajr ko kuma ka ce har zuwa fuduwar al-fajr wannan lokaci yana da matukar muhimmanci wajen neman gafara Allah subhanahu wata'ala Allah ya faɗa mana cikin suratu ali imran aya ta 17 Allah madaukakin sarki yace as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina sai yace wal-mustaghfirina bil ashari a tare da masu kuma suna neman gafara a daidai lokacin suhur daidai karshen dare kafin huduwar al-fajr karfe 3:30 karfe 4 har zuwa lokacin da za a kira sallar asuba su je su yi sallar asuba to suna kokari istighfari a wannan lokaci wannan yana daga cikin lokaci wanda yake mafi girma domin Allah madaukakin sarki ya ambace shi karara a cikin suratu ali imran haka kuma Allah madaukakin sarki ya sake ambatar wannan lokaci din a wani guri daban da yake cewa wa bil ashari hum yastaghfiruna wato lokacin al ashar suna ainihin wato neman gafara ta ubangiji subhanahu wataala to sannan malamai suka ce sharadi na gaba an yaj'al al istighfar fi khawatimil umur mutum ya sanya istighfar yana daga cikin wato al'amuransa na ƙarshe a cikin al'amuran rayuwarsa to nan malamai sun yi fassara biyu suka ce a umurihi al-yawmiyya al'amuransa na yini ka gama hauma hauma dan kasuwa ne kai ko kuma a'a
ma'aikaci ne kai ko ma wane ne kai ka tattaro ka dawo to abu na ƙarhe da ake so kai kafin ka kwanta shine kai istighfari kai istighfari kafin ka kwanta sai ya zamanto abubuwan da suka faru da kai a wuni idan akwai wasu abubuwa da ka aikata wanda ba daidai ba to ba za ka kwanta da waɗannan zunubai niki niki a wuyanka ba zaka kwanta ne maghfurud dhunub wanda Allah ya riga ya gafarta wa zunuban shi wasu malamai suka fassara da wannan wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da mutum ya sanya istighfari a ƙarshen al'amuransa suka ce ko kuma a cikamakin al'amuransa suka ce shine mutum idan ya ga shekarunsa sun ja ya ga cewa yana dab da kabari ko kuma wata jinya ta kama shi yana ganin kamar ba zai kai ba to daga cikin abin da ake buƙatar sa ya maida hankali akan sa shine yawan istighfari saboda ya samu ya gama da duniya lafiya sai istinbadin wannan karkashin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya haɗa mu da shi a Jannatul Firdausi lokacin da aka sauke su'a idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba lokacin da manzo Allah ya tambaya akan wannan sura me take karantarwa ko wani abu kamancin haka aka rasa wanda zai bada amsa karshe dai Abdullahi dan Abbas ya bada wannan amsa cewa abinda take nufi wannan sura shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nuna da rasuwa ina jin sayyidina Umar ne ko sayyidina Umar ya tambaye shi ya bada amsa kan cewa lalle abinda wannan sura take nufi shine manzon Allah ya kusa komawa ga Allah ne yasa Allah ya sauke masa wannan cewa ya ci gaba da istighfari tare da cewa ku duba ku ga wata fa'ida jama'a Annabi Muhammadu bai wa Allah laifi ba jama'a har ya koma ga Allah bai saba wa Allah ba wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa annabi yana kan hanya dodar har ya koma ga Allah amma tare da haka Allah ya ce tunda lokaci ya kusa yawaita istighfari yawaita tuba ga Allah da haka aka sauke masa suratul nasr dan addaddada masa wannan kamar yadda Abdullahi dan Abbas yayi istinbadin wannan magana a cikin wannan sura muna addu'a Allah ya ba mu ikon kiyayewa wannan da haka yana daga da haka wanda suka fassara da wannan suka ce ana nufin idan kaga shekaru sun tafi sun kusa ainihin wato karewa to sai kai wannan to amma zaka sake dawowa maganar malaman farko domin su sun ce to ai babu wanda ya san lokacin mutuwarsa Annabi Muhammad ya san lokacin da zai mutu ya san lokacin da Allah zai dauke shi amma ni da kai ba mu sani ba haka ne ko ba haka ba dan haka kawai mu ci gaba da istighfari a cikin tsawon rayuwar mu kawai amma dai wasu malamai sun fitar da wannan hukunci karkashin wannan magana wallahi ta'ala a'lamu Allah ya ba mu ikon kiyayewa yana da kyau mu gane cewa akwai lokuta da yawa da ake buƙatar mutane su maida hankali dangane da wannan ainihin wato istighfari din kamar yadda muka faɗa lokacin suhur ko kuma tsakiyar dare da dai shauransu sannan har ilau kuma akwai hadisai da suka nuna haka kamar yadda hadisi ya zo al-Imam al-Bukhari da Muslim tare da sharhin Nawawi sun rawaito shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila as-sama'i ad-dunya Allah madaukakin sarki yana saukowa a cikin ainihin wato kowanne dare zuwa ga wannan samar da muke gani ta duniya abin da yake tambaya shine man yad'uni fa astajibu lahu wa ke neman wata bukata in biya masa sai yace wa man yas'aluni fa'atiyahu wane ne zai tambaye ni ko roƙe ni wani abu na bashi sannan wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu wane ne zai nemi gafara ta gafarta mishi kaga wannan ya nuna mana wannan lokaci yana da muhimmanci domin manzon Allah ya fassara wattar magana wa bil ashari hum yastaghfirun da cewa mutum ya tahi daidai wannan lokaci ya dinga addu'a yana roƙon Allah subhanahu wata'ala shi yasa wani daga cikin mawaka yana faɗa yana cewa wa qul yanzilul jabbaru fi kulli laylatin ka ce lalle Allah al-Jabbar yana sauka a kowanne dare ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fatukhraju abwabus sama'i wa tuftahu yaqulu ala mustadfirin yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu yace rawa za ka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbit yace ka ce musu lalle Allah yana sauka a cikin kowanne daya bisa uku na karshe na dare in ka kasafta dare kashi uku to kashi na karshe Allah na saukowa zuwa wannan sama ta mu ta duniya da muke ganinta Allah na saukowa zuwa wannan gurin kamar yadda wannan hadisi na Bukhari da Muslim suka tabbatar me Allah ke cewa yaqulu ala mustaghfiran yalqa ghafiran ala mustaghfirun yalqa ghafiran ina me neman gafara ya gamu da wanda zai mar gafara shine Allah wa mustamnihun khairan fariz wa rizqan fayumnahu ina me neman wani alheri ina wanda matsala ta kamma shayarsa inda zai sa kansa ina me neman aiki ina me neman jari ina wanda rigima ta zo ta ruguntsume shi da hidi iyalansa ko shi da ƴan uwansa ko shi da mutanen gidansa ko shi da ofisinsa ko da ogansa wa mustamihun khairan wa rizqan fayumnahu waje ce rawa zaka qaumun la yuraddu hadithu wannan magana da na faɗa muku cewa Allah na saukowa zuwa wannan sama tamu yana neman wanda za a yi wa gafara yace akwai wasu mutane sun rawaito wannan magana wanda a ka'idar malamai ba sa mai da magana su idan sun faɗa su waye ne shine Bukhari da Muslim rawa zaka qaumun la yuraddu hadithu yace ana khaba qaumun kadzabuhum wa kubil yace kai ku saurara wallahi akwai mutanen da suka ainihin wato tabi suka shiga uku suka lalace su ne wanda suka karyata irin waɗannan malamai da suka rawaito irin waɗannan maganganu don wannan magana da kuke ji akwai ta tabulza tsakanin malaman sunna da malaman bid'a akan ta wanda ba lokacin tattaunawa bane amma dai akalla ka san da wannan wannan yana nuna mana kuma wato ashe istighfarin nan ana buƙatar yin sa hatta a lokuta na ibada ya tabbata a ruwaya ingantacciya kamar da Imam Muslim ya rawaito shi ma dai a sharhin da al-Imam an-Nawawi yayi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake sallah idan yazo ainihin wato yin sallama yana cewa Allahumma ghfirli ma qaddamtu wama akhartu wama asrartu wama a'lantu wama asraftu wama anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhiru la ilaha illa anta annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah idan yazo wannan gurin to yakan ainihin wato yi wannan addu'ar farkon abin da ke faɗa shine Allahumma ghfirli ma qaddamtu wama akhartu ku duba sallah annabi yake yi bai ma fita a cikin sallar ba yana kokarin yin sallama amma yake wannan addu'ar farkon abin da ya fara ambata ya fara nema shine Allah ya gafarta bi istighfari ya fare wannan yana daga cikin abin da ya kamata ainihin wato mu gane dangane da wannan sannan ya tabbata kamar yadda muka sani a ruku'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam al-Bukhari a cikin Fathul Bari da Muslim suka rawaito daga hadisin nan Aisha Allah ya hada mu da ita a Jannatul Firdaus manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada a cikin ruku'un sai yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli daga cikin addu'o'in ruku'u da annabi ke yi yana yin wannan addu'ar me a cikin wannan addu'ar subhanaka allahumma rabbana sarki ya tabbata gare ka ya Allah mahaliccin mu ya Allah ubangijin mu wa bihamdika kuma godiya ta tabbata gare ka ya Allah sannan kuma sai annabi yace allahumma ghfirli Allah ka gafarta a ruku'u annabi ya istighfari yayi tahiyya kafin ya sallama annabi ya istighfari me wannan ke nuna mana yana nuna mana fawaid da alheri da wato san musulmi ya rugunsu cikin istighfari da tuba ga Allah dan saboda muhimmancin sa da alheri da ke kunshi a cikin sa da ku ɗan kwana masu albarka a mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin addu'o'in sa daga ya idar da sallah yana idar da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai kaji ya ce astaghfirullah 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 wannan duk musulmi ya san wannan sai dai in kai ba musulmin kirki bane kuma baka rubutu ma cikin harkar karatu amma in dai kai musulmi ne ka san kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah abu na farko da zaka fara yi shine astaghfirullah 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 Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati har zuwa kashi farko istighfari ka fara yi me wannan ke nuna mana a cikin sallah an yi istighfari a ruku'u an yi istighfari a tahiyya an yi istighfari sannan ana idar da sallah ma an yi istighfari me wannan ke nuna mana malamin suka ce duk wannan yana nuna mana girma da darajar istighfari da ba sannan wannan na nuna mana kuma ba wai sai mutum yana aikin sharri ne zai istighfari ba domin sallah aikin alheri ne ko aikin sharri ne yau aikin alheri ne amma kana cikin ta kana istighfari ka gama ta ma kana istighfari malamin suka ce daga cikin ma'anar haka shine idan misali abinda kai a cikin sallar akwai wasu kusakurai da wasu laifuffuka da kai wa Allah domin yau an waye gari sallolin mu dawa muna samun matsaloli a cikin su muna samun matsaloli da yawa dan haka daga cikin hanyar da zaka ba Allah ya karɓi sallahi ne kana idarwa kai wannan astaghfirullah 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 Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaarakta ya dzal jalal wal ikram Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati wannan zai taimaka wajen abubuwan da kai a sallar wanda zai iya jawo ma matsala aki karba Allah zai karba wasu malamai kuma suka ce a'a ana nufin wala Allah kafin ka zo sallar ma ka taho da wasu zunuban da zai iya shafar sallar ka kai wasu laifuka wa Allah sannan ka taho masallaci wala Allah Allah ya ki karbar ka ko ya ki karbar ibadar da kai to wannan istighfar da zaka yi bayan sallah tana daga cikin abin da zaka taimaka wajen sallar ka ta karfi ya ku ƴan kwana masu albarka wannan diddai yana nuna mana alheri ga daraja da kima da martaba na wannan ibada mai muhimmanci ga dukkanin musulmi muna addu'a subhanahu wata'ala ya bamu ikon kiyayewa ya bamu ikon aiki da ita wannan ita ce hudu ba ta hudu hudu ba ta biyar wacce za ta zama ta karshe insha Allah ta'ala a wannan babi ita ce hudu ba dangane da ayatul qur'aniyatun dhukirat fi hal istighfar aw siyamul istighfar ayoyi na qur'ani da kuma ainihin wato maganganun Allah a cikin alqur'ani wanda suka ambaci ko aka ambaci sibogin istighfari a cikin izinin Allah sannan kuma wal ahadithun nabawiyya as-sahiha al-warida 'an nabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantattu garariyar garo wadanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya fada mana sigogin istighfari domin wadannan addu'o'i ne tauqifiyya wato ba kai ne zaka je ka tsara larabcinka ko da yaranka ka kirkiri istighfari ka dinga yi ko kuma wani malami kawai ka je ka ce koya maka wani nau'in addu'a na istighfari ya kirkira a karan kansa ya ga maka ba a'a in kai haka wallahi ba za ka samu karbuwa gurin Allah da ka la budda an nasma'aha anillahi tabaaraka wa ta'ala wa an lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu jiyo su daga Allah kuma wajibi ne mu jiyo su ta kan harshen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shi zai bamu damar idan mun yi Allah ya saurare mu kuma ya karba abin da muka yi muna addu'a Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu Allah muna roƙon ka ka sa mu lafiya mu gama lafiya duk abin da zai zama to mana bala'i ko masifa ko tashin hankali Allah kai mana maganin sa ya Allah kai amfani da wasu bayinka da suke bauta ma suke tahi tsakar dare suna ibada suna waɗannan irin kalar ibadoji da muke ambatawa ka tausaya wa bayinka albarkacin su ka tausaya musu albarkacin addu'o'i da ibadoji da suke yi da kuma kadaita ka da suke da ibada da kuma yin abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ka kalli irin waɗannan ayyuka da waɗannan bayi suke yi ka tausaya mana ka yaye mana matsalolin da muke ciki ya Allah muna roƙonka wannan kasa ta mu Allah ka saita mana ita Allah ka dawo da ita kan hanya Allah ka kawo ƙarshen waɗannan fitintunu da masifu da muke fama da su ya Allah duk waɗanda su suke injiniyarin wannan fitina ko dai daga cikin ma'aikatan gwamnati ko daga cikin 'yan siyasa ko daga cikin waɗanda ake gani kamar jami'an tsaro ne amma jami'ai ne na tada fitina ya Allah idan masu shiruwa ne cikin iliminka na gaibi Allah ka shirye su gabaki daya idan cikin iliminka na gaibi ma masu shiruwa bane Allah ka wargaza sha'aninsu ka lalata su gabaki daya Allah ka daidaita waɗanda suke injiniyarin rigima da fitina da kashe-kashen rayuka a wannan ƙasa ta mu ya Allah muna roƙonka ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu Allah ka sa masu ayyukan sako da zunubi su daina ya Allah masu cutar da bayin Allah su daina jiya wani bawan Allah ya buga mun waya yake mun wata tambaya shi ma wani ne ya saka ke tambaye ni dan ma ya bayyana kan cewa ya so su taho tare gurina to sai zama yana da uzurin da ba za su mu gurina ba wata tambaya yayin wanda wallahi na yi mamaki yake cewa dan uwansa ne abokinsa ya zo ya same shi yace masa rasuwar wani bawan Allah ta daga mar hankali wannan ya sa ya ji ya kamata ya bar aikin zulubin da yake shi dan kasuwa ne mai sayar da dabbobi yace idan aka kawo raguna wallahi abin ya tsora tare jama'a ya ban mamaki ya tarmin da hankali yace idan aka kawo raguna sai a samu tramol waɗannan ƙwayoyin tramol din da ka sani yace wallahi a zuba su a dandaka su a dandaka su sai sun yi laushi wani lokaci a jika da ruwa wani lokaci a ɗebi garin a buɗe bakin rago a tura shi yace nan da nan jikin ragon zai wani haske yayi bulbul da shi sannan duk yadda ragon yake da matsala yanda ka san jakin sayarwa haka zai dawo yayi tsalle can ba a neme shi da fada ba ya tunkuri dan uwan shi wallahi tallahi ma yayi gau da shi yayi tafalle shi kadai yace wallahi mutun yana zuwa yana saya makarkarar tafi ne kwana biyu zuwa ɗayan biyu ko dai a yanka shi ko kuma zai mutu kuma wannan abun sai da ya fada ni sai na hararo haka ta faru da ni amma ban gane hakan bane sai da yayi wannan magana rago ne aka kawo wallahi jama'a da ni da kannaina da kyar muka kama shi muka shigar da shi gida yayyu haka bai daki mutane a tare yayyu haka bi subhanallahi da haka da kyar muka rike shi aka ji aka daure shi wallahi malam amara ragon nan bai wuce kwana ɗaya da wuni ɗaya ba yanda ka san an jika tsun ma haka ya dawo yayi larab yayi sharkab yanda ka san gawa a gaban mai mata wanka daga karshe ne ana saura kwana uku layya amma wallahi wallahi muna ji muna gani ana jibilayya muka yanka ragon saboda ya iya kai lafiyayye lokacin da aka kawo shi amma kafin ka ce kwabo ya lugugui ce gaba ki daya to shine ya kira ni yake ce min wannan abun ya taga wa shi abokinsa hankali ya ce masu faho gurina amma yanzu wani uzuri ya same shi ba za su zo ba yaya zai yi ya tuba ga wannan ayyuka jama'a kun ga irin matsalolin mu yasa muka ce a dinga istighfari domin akwai mutanen banza a cikin wallahi ka duba ka ga yadda ake yi wannan barna yace kuma wallahi ya san mutane da yawa a cikin dabbobi na garin nan waɗanda suke wannan ta'asa ɗabi'ar su kenan su sayi rago su dura masa abin nan ka zo ka ganshi yana ta tsalle ka biya kuɗi ashe ka sayi guba baka sani Allah ka yaye mana Allah ka sa mu daina aikata irin waɗannan ayyuka domin wallahi duk wanda ya haka ya zalunci wanda ya sayarwa kuma wallahi sai Allah ya yi sabi tsakaninsu wannan shine saboda matsalan laifi tsakaninka da ɗan adam yana da damuwa jama'a kafin ka ganshi yanzu mutum nawa yawa waɗannan yawa wannan abu ina za ka gansu ka nemi gafara su da tubansu ina za ka gansu ka ce su yafe ma kai ba ma maganan yafiya ba ina za ka gansu ka biya su kuɗinsu ma ka ce na sayar ma da ragon 150,000 ga abin da ne masa ban sai akwai ƙare da ragon nan ba in yace ya mutu ko ya kasa ya sayar da shi 50,000 100,000 ba kai za ka biya to ina za ka ganshi ka biya shi biya ma tukuna a nan duniya Allah ya yi mana Allah ya sa mu daina rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kafin mu addu'a ƴan uwa muna da jana'iza yanzu idan an idan da sallah akwai dan uwan mu malam Ahmad Muhammad Gombe akwai matar kanin shi wanda Allah ya mata rasuwa kuma an kawo gawar ta nan daga min idan da sallah za a yi mata sallah muna addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya hada mu da ita a jannatul firdausi shi kuma wannan miji nata muna addu'a Allah ya bashi hakurin wannan rashi Allah ya canja masa da wacce ta fita alkhairi sannan shi kuma su malam Ahmad da sauran dangi muna mika wannan ta'aziyya da fatan Allah ya ji kan wannan baiwar Allah Allah ya mata rahama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وصوموا صفوفكم ارحموني